sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Laraba 15 ga watan Maris din shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Mu'azu muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamar da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hira ta musamman da sashen Hausa na muryar Amurka ya yi da shugaban jam'iyyar mai mulki ta APC a Najeriya, Senator Abdullahi Adamu, inda ya tabo batutuwa da dama da suka shafi jam'iyyar tasu.
Abin da aka yi ta koda ka bangano akai da yawa shine jam'iyyar mu ta samu dan takara musulmi mataimakin sa ba musulmi da aka rasa abin yi kuma shi zama babban abun magana abin koda.
Za kuma ku ji cewa a jihar Kano kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na zargin kwamishinan shari'ar jihar da jan kafa wajen tuhumar shugaban masu rinjaye a majalisar wakilai Alhassan Adodoguwa. Sannan za ku ji tarihin siyasar jihar Plateau a cigaba da kawo muku rahoto na musamman kan jihohin Najeriya. Kazalika muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Masu sauraro, barkanku da dare. Ga labaran duniya. Wata kotu a Pakistan a yau Laraba ta baiwa 'yan sanda umarnin dakatar da kama tsohon firaministan ƙasar Imran Khan zuwa gobe Alhamis, lamarin da ya kawo ƙarshen arangamar da aka kwashe sama da sa'o'i 24 ana karawa tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan Khan a harabar gidansa da ke gabashin birnin Lahore. Arangamar da ta auku a babban birnin ƙasar da ya fi yawan jama'a a lardin Punjab ta kaure a ranar Talata ne bayan da jami'an 'yan sanda suka yi yunkurin kama Khan a dalilin rashin mutunta umarnin kotu da ta umarce shi ya bayyana a gabanta a game da tuhume-tuhumen da ake masa kan rashawa. Lamarin da ya tunzura dubban magoya bayan jam'iyyarsa mai adawa wato Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI inda suka taru a gaban gidansa domin hana jami'ai kama shi. 'Yan sanda da jami'an tsaro sun yi ta harba hayaki mai sa hawaye da bindigogin ruwa domin tarwatsa jama'a. Ma'aikatan jam'iyyar PTI dauke da sanduna sun mai da martani kan jami'an tsaro suna jifa da harba gwafa. Lamarin da ya mai da unguwar masu kudin tamkar wani fagen daga. Jam'iyyun siyasa a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce sun shirya tsaf domin tunkarar zaben gwamnonin da 'yan majalisun jihohi da za a yi a ranar 18 ga watan Maris, yayin da masu kada kuri'a a jihar suke ci gaba da bayyana zabinsu a tsakanin 'yan takarar kujerar gwamna. Galado Salihu Muhammad da karin bayani a wannan rahoto.
Mr. Solomon Kumangar shine mai magana da yawun gwamnan jihar Adamawa wanda ke neman zagaye na biyu a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP, wanda yace
a shirye wannan gwamna yake, ko gobernar aka ce za a yi zaben nan wannan gwamna a shirye yake, saboda muna da kyakkyawan zaton cewa zamu yi nasara a wannan zaben.
A bangaren jam'iyyar APC kuwa, Malam Ahmed Sajo shine mai magana da yawun Senator Aishatu Dairu Ahmed Binani wanda jam'iyyar APC ta tsere a matsayin ɗan takarar gwamna a jihar Adamawa.
Batun kada gwamna mai ci mu bai ma bamu tsoro ko kuma shakka ko misgala zaratin a kasancewar ta mace. Mutane na dubawa wai zancen zaben mace yana da wahala, to ita Aishatu Binani babu abinda take da shi ma da yake nan muhimmin kaman tausayawa al'umma da take yi.
Wasu daga cikin 'yan jihar Adamawan na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta.
Ya dace ne ma ranka da ina masa addu'a ma Ubangiji Allah tabbatar masa da wannan albarkan Annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ayyukan da ya mana na ci gaba ya gyara mana Adamawa. Majin lokal gama shirin da yana babu ina aikin sa bege ba.
Abin da ya sa muke so ta zama mana gwamna na farko dai Hajji Aishatu Ahmed Binani, ita ba bakuwa bane a gurin mu, especially mu 'yan Adamawa, Adamawa state baki daya. Ta yi member House of Representatives, ta taimakawa al'umma kwarai da gaske inda baka tsammani.
Ma iya cewa dai ba a san macito ba sai miya ta kare, domin kuwa jam'iyyu 13 ne yake shirin shiga takarar gwamna da na 'yan majalisu a jihar Adamawa. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Wata kotun soja a Somalia ta bada umarnin a aiwatar da hukuncin kisa kan wasu 'yan kungiyar ta da kayar baya ta Al-Shabab su uku, waɗanda ta ce sun yi shigar burtu a matsayin likita da soja domin su samu damar kai hare-haren bam da harbe-harbe. Kotun ɗaukaka ƙarar sojin da ke Mogadishu a yau Laraba ne ta bada umarnin aiwatar da hukuncin kisan ga maza ukun. Kotun ta ce Muhammad Abdinur Jirau, ɗan shekaru 38, ya yi amfani da sunan ƙarya har ma da kiran kanshi Dr. Fana, sannan ya ce shi likitan ƙwaƙwalwa ne. Hukumomi sun ce shi ke da alhakin kai harin da ya kashe mutum 20 a wani gidan cin abinci a Mogadishu a shekarar 2021. Ministan kudin Burtaniya ya bayyana kasafin kudin ma'aikatarsa a yau Laraba, yayin da ma'aikata a wasu bangarori suka shiga yajin aiki don jan hankali akan bambance-bambance a albashinsu da kuma hauhawar farashi. Jeremy Hunt ya kore kiran rage haraji, sannan ya bayyana sabon kudin da za a kashe akan tsaro $6.1 billion da kuma karin kudi da za a kashe a fannin kiwon lafiya. Sannan kuma gwamnatin ta ki amincewa da bukatar ma'aikatan gwamnati da yi musu karin albashi domin rage radadin tsadar rayuwa, tare da bayyana cewa babu abin da karin albashin zai haifar illa ya sa tsadar rayuwar ta ta'azzara. Wata mawakaciyar guguwar iska mai karfi Cyclone Freddy tana ci gaba da yin barna a Afirka ta Kudu, inda ta yi sanadiyar halaka akalla mutane 56 a Malawi da Mozambique tunda ta afka yankin karo na biyu tun ranar Asabar da ta gabata. 'Yan sandan garin sun ce mutane 51 a Malawi da kuma wasu 36 a Chilogwe, cibiyar kasuwancin Blantyre da ke tsakiyar kasar ne suka mutu, yayin da wasu da dama kuma suka bata ko kuma suka yi rauni. Hukumomi a Malawi sun ba da rahoton cewa mutane 5 ne suka mutu a kasar tun ranar Asabar. Waɗanda suka mutu a Malawin sun hada da mutane 5 'yan gida ɗaya waɗanda suka mutu a Dirande, wato birnin Blantyre, bayan da mahaukaciyar guguwar iskar Freddy da ruwan sama mai ƙarfi kamar da bakin ƙwarya ya lalata gidansu, a cewar rahoton 'yan sanda. Daga ƙarshe, wata tawagar 'yan Myanmar ta kai ziyara sansanin 'yan gudun hijirar Rohingya a Bangladesh cikin wannan makon domin tantance wasu 'yan ɗaruruwan mutanen da ake duba yiwuwar komawarsu ƙasarsu ta asali ƙarƙashin wani shirin mai da mutane matsuguninsu a matakin gwaji. Ko da yake jami'an Bangladesh sun ce har yanzu ba a tabbatar da lokacin da za su tafi ba, kimanin 'yan gudun hijira musulmai 'yan Rohingya ne suke, wato miliyan 1 ne suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da ke gudun gundumar iyakar Cox Bazar a Bangladesh. Mafi akasarinsu sun gujewa samaman sojojin Myanmar ne a shekarar 2017. Kwamishana mai kula da harkokin tallafin 'yan gudun hijira da mai da su gidajensu, Muhammad Mizanur Rahman, ya faɗa wa Reuters cewa 'yan gudun hijira 1,140 ne ake shirin mai da su ƙasarsu a ƙarƙashin shirin, kuma yanzu an kammala wa mutane 711 duk abubuwan da ya kamata.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, shugaban jam'iyyar APC mai mulki Sanata Abdullahi Adamu ya maida martani ga waɗanda suke kira da ya sauka daga makaminsa domin a tabbatar da adalci a jam'iyyar mai mulki. A wannan hira ta musamman da ya da sashen Hausa na muryar Amurka, abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu ta fara da wannan tambayar kamar yadda za ku ji.
Ta daɗe kana siyasa, akwai wannan zaɓe masu shari kan lamura da kuma sa ido a kan harkokin zaɓe suna nuni da cewa ba su taɓa ganin wani zaɓen da aka yi aka iya rarraba kan ƙasar nan ta fannin addini, ta fannin yanki, ta fannin ƙabila kamar wannan zaɓen ba, yadda sakamakon zaɓen ya nuna. Menene idan haka yake, menene kake gani ya janyo haka?
Sai abin siyasa, kowane lokaci in za a yi zaɓe, akwai abubuwan da suke su ne ake kaiwa kasuwa domin sai da ainihin ra'ayin jam'iyyun da suke takara. Abin da aka yi ta ƙoda ka bangano a kai da yawa shi ne jam'iyyarmu ta samu ɗan takara musulmi, mataimakinsa ma musulmi. Da aka rasa abin yi, wanda shi ya zama babban abin magana, abin ƙorafi. Wannan bakatun canjin kuɗi da aka yi, canjin yanayin kudaden mu da aka yi na naira 200 naira 500 da naira 1000 da aka yi shi ma ya kawo damuwa ne da ya kawo mutane ya shafi tafiyan jam'iyyar ya kuma sa samu korafi fiye da kima ni muna cikin suka yi korafin da ni ma ya shafe ni na samu damuwa shi wannan suna manyan abubuwa suka faru kuma a daidai lokacin da an samu dan matsala na rashin fetur safara ya zama abin da ya zama to wannan abubuwan suka faru ne a lokaci guda sun shafi ainihin walwala da ya kamata ce da shi lokacin zaɓe ba a wurin wannan ba ya ga kina
to bari mu koma wannan batu da ka ambata na jam'iyyar APC da ta tsaye da ɗan takara mataimaki da shugaban ƙasa da mataimaki dukansu Mr. Nito akwai bayanan da muke karantawa kafin shigo nan na cewan kai da kake shugaban jam'iyyar APC kai ma kasancewar ka musulmi idan za a yi adalci in ana son tafiya ta miƙe a wannan gwamnatin sabon gwamnati da za a kafa idan Allah ya kai mu watan Mayu ya kamata kai da kanka ka sauka daga wannan mukami a ba wani wanda yake kirista don a daidaita
na ji Allah ya kai mu lokacin aba kafa gwamnati ba tukunna ko ba za a kafa tukunna mana ko ko idan na musulmi ban da yanci na Najeriya inda America nake da kika fito dan na musulmi da hana ni yanci na ko dan na kirista da hana ni yanci na ko ina nake America za a hana na tambaye ki kike ba da ansa ko waje
a'a tambayar ita ce
so a'a ai kin da kai tambayar ko waje mu ai
eh kana da yanci amma kuma su kristocin da suke wannan jami'a ko kuma suke wannan bangaren Najeriya su ba su da yancin al'ada
abin da ke ai wannan magana ne ba wannan ba bane zamu jaruwa mu kai abin nan kai ba an riga an yi wannan an riga an yi zaben shugaban kasa kamun da samu bai musu ba an samu damuwa amma da suke iko shaka mana maganin abin an yi zaɓe lami lafiya mun gode Allah in an yi daidai an yi daidai kuma Allah ya sabuta su zan goye baya sun ko zaɓe mu in ma akwai wani abu wanda yake na buƙatar gyara sai mu tafi gaba an yi da wasu irin gyaran da ya kamata a yi kuma za a yi zancen in an tashi kafa gwamnati yanzu a cikin zaɓe ne kusa kafa gwamnati kuma za mu ce su yi kanan ga yanci zaɓe sai a duba wane ne ba shi a cikin tafiyar nan a jirgin nan a cikin tafiyar rayuwar 'yan Najeriya a'a akwai kabila da babu ne a tafiyar nan akwai addini da babu ne a cikin tafiyar nan inda wa'annan irin abubuwa sai ga irin gyara da ai akwai muzantawa 'yan kasuwa na Najeriya wanda ke su ne tun arzikin ƙasar da ke hannun su akwai wanda ta kamata yi da su ba su a ciki to sai a duba amma kawai haka dan ai wannan abu ya riga ya faru ko za mu yi da hannu a ugu baya ba iyaka inda kuskure mai kokarin gyara kuskuren iyaka kenan ba shi wa mutumin da zai ce ina da shugaba ne ko yana cikin shugabanci al'umma mutane ce su fara ce shi bai damu ba na damu amma ba abin da yake ba shi faruwa komai da ka sani ko mission kake kirista ko musulmi dukkan mu littafan nan qur'ani da bible suna murcewa ba wa bake faruwa a ƙarshen sako a samaniya sai da ikon Allah Allah bai ce abu kaza da shi sai dai shaidanci shi ba a sa Allah ciki shega ta furuz shi ba a sa Allah ciki cuta ba a sa Allah ciki sata ba a sa Allah ciki amma abu wanda yake ba ka da iko da shi sai Allah ba ka da maganin shi ya faru in kuskure ne ya faru da sai za a gyara to tafiya yayi kyau ko a ce wai yayi da cikin wannan lamarin
shugaban jami'ar APC mai mulki a Najeriya Sanata Abdullahi Adamu kenan a tutunawar da suka yi da Grace Alheri Abdu tayin da al'ummar jihar Kano ke dakon alkawarin da gwamnatin jihar ta yi na cewa za ta gurfanar da shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan Najeriya Alhassan Adodoguwa wanda ake tuhuma da hannu wajen kisan mutane a yankin mazaɓarsa a kwanakin baya masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da tabbatar da adalci a Kano sun zargi kwamishinan shari'a kuma attorney general na jihar ta Kano da jan ƙafa wajen gabatar da ɗan majalisar a gaban kotu daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana
tana makon jiya ne dai kwamishinan shari'a na Kano barista Musa Abdullahi Lawan ya shaida manema labarai cewa akwai tuhuma a kan Alhassan Adodoguwa dangane da waccan tarzomar zaɓe da ta wakana a garin Tudun Wadar Ɗanka dai kuma har ma akalla mutane uku suka mutu yayin da wasu da yawa suka jikkata babbar kotun tarayya da ke nan Kano ita ce ta ba da belin shi Alhassan Ado Doguwa a Litinin din makon jiya, kwana uku bayan da kotun magistrate ta Kano ta mika shi gidan ajiya da gyaran hali gabanin kammala tattara bayanan da suka dace domin gurfanar da shi a babbar kotun Kano. Sai dai masu kare haƙƙin bil'adama da tabbatar da adalci sun fara zargin kwamishinan shari'a na Kano da laifin jan ƙafa wajen sake gurfanar da Alhassan Ado Doguwa a gaban sabuwar kotu.
Babu wanda zai shakku cewa shi kwamishinan shari'a yana da interest a harkar nan na kare wanda ake zargi, domin idan ba shi da interest ranar da ita kotun tarayya ta ba da belin shi, me yasa bai ɗaukaka ƙara ba? Domin ita ma wannan kotun masana sun ce ba ta da hurumin abin da ta yi, me yasa shi kwamishinan shari'a bai tafi kotun da take da hurumi ba? Kuma karkamanta dama zargi ya yi ƙarfi akan cewa za a yi amfani da wani surkulle na shari'a da masana suke kiran shi nole, wani sashi ne na kundin tsarin mulki da ya ba mu shi Attorney General dama ya iya ma cewa ya dakatar da wannan kes din. To wannan abin ya ƙarfafa wannan zargin na cewa akwai alamu na cewa ana shirin za a shashantar da wannan al'amari.
Kwamar Kabiru Sa'idu Dakata kenan na zauren gamayyar kungiyoyin tabbatar da adalci na Kano. To amma a nasa bangaren tsohon jami'i a kwamitin dakile yaduwar kananan makamai a nahiyar Afirka ta Yamma, Kwamar Rihashu Aibu Ungwagwana cewa
shi Alhassan Ado Doguwa babu wata kotu yanzu da take tuhumarsa da wannan laifi. Ai shi ka kashe kotu ne zaka tabbatar da cewa kana zargin sa? To ba kashe kotu ba yanzu. An kashe kotu daga baya an ce ba ta da hurumi da sauransu an zakar, kuma har yanzu ba wani motsi da aka yi tabbatar. Abinda su suke faɗa gwamnati shine suna nan suna kokari su kai shi. To sai sun kokari sun kai shi din, sannan za a tabbatar da zargin ma. So yanzu Alhassan Ado Doguwa kamar ni da kai yake wanda bai yi komai ba, sai gwamnatin jihar Kano ta shirya zargin ta kai gaban kotu cewa ana zargin wani da kaza. To daga nan ne kuma shari'a za ta fara. Saboda haka muna jira mu ga shin ana zargin sa din ko kuma ba a zargin sa. Sannan kuma daga nan ne kungiyoyi na duniya za ka ga sun fara magana. Kasancewar ba gwamnati bace kadai ke da alhakin kare rai ba, akwai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama wanda suna da dama, suna da haƙƙi na su kare haƙƙin bil'adama. Saboda haka in ma gwamnati bata yi ba, abinda Bahaushe yake cewa ai bayan tiya akwai wata caca.
Ta yiwu hakan ce ta sanya Kwamar Kabiru Dakata ke cewa
wallahi idan aka ci gaba da jan ƙafa ba ai abinda ya kamata ba, ba fa abinda za mu yi fa da ya wuce mu tafi kotun hukunta manyan laifuka ta duniya. Idan aka yi sakaci da wannan al'amari muka ga jan ƙafa ya yi yawa, wallahi za mu tafi hek.
Kwamishinan shari'a na Kano barista Musa Abdullahi Lawan ya ki cewa uffan lokacin da na bashi dama ya kare kansa game da wancan zargi na cewa yana kokarin amfani da dabaru na shari'a da dokoki domin kashe tuhume-tuhume akan Alhassan Ado Doguwa. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To albarkacin zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi da ke tafiye, yau za mu leƙa jihar Plateau don jin tarihin siyasar wannan jiha da ke tsakiyar arewacin Najeriya.
Talaka kamar kuka a kuri'ar kayancinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Jihar Plateau da ke shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya tana da taken garin zaman lafiya da wuraren shakatawa. Hakan ya samu ne saboda kyakkyawan yanayi na sanyi da wurare masu ban sha'awa da rafuka da koramu da ɗimbin ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa. Jihar Plateau da ke da ƙabilu fiye da 50 ta kasance mahaɗa ce ta shiyoyin arewa da kudu, wanda hakan ya janyo al'umma daga jihohi daban-daban har ma da 'yan ƙasar waje suka yi zango a jihar don kasuwanci da sauran sana'o'i. Tun bayan da tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gawan ya kirkiro jihar Plateau daga Benue Plateau a shekara ta 1976, gwamnoni da dama na soji da farar hula sun yi mulkin jihar. Mr. Herbert Daniel ya ce jama'a sun fara fahimtar muhimmancin shiga harkokin zaɓe.
Yanzu kan mutane sun waye sosai, kowa yana so ya sa hannu a cikin zaben da za a yi. Domin a da, wani za su ce ai zaben nan bai shafe su ba. Wani abin da na gode ma Allah da ina gani shine duk wanda suka fito suna neman zaben nan a cikin duka parties ɗin da na gani suna amo a cikin campaign nasu. Dukkan sun sa abin da suke yi. So abin da ina so su duba shine wannan jihar namu ɗin yana da dumbin albarka. da bai kamata muna ta fama har yanzu ba.
Jihar Plateau na da ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa da suka haura kashi 20, wanda bayanai ke nuni da cewa tun a shekara ta 1902 ne Turawan Birtaniya suka fara haƙa da sarrafa kuza a jihar ta Plateau. Mr. Kura Joshua ya ce akwai abubuwa da yawa da gwamnati za ta bunƙasa don jama'a su sami ingancin rayuwa.
A Plateau akwai fannoni da yawa wanda jama'a za su iya siya amfani da shi domin su gina rayuwarsu. Ta gefen masana'antu ba shi da yawa a Plateau. Amma in an duba dai zancen yin gona ko na lambu na lokacin rani ko kuma na lokacin damina, mutanen Plateau suna son noma. To amma yanzu in ka duba farashin taki nawa ne, manomi guda nawa ne zai iya ce zai iya sayi buhun taki ma guda daya ya yi amfani da shi. Zancen ma'adinai yanzu in ka tashi ka je ka fara yin ma'adinai, yanda matasa suke kuka shine za a zo a kama ka a ce kana yin illegal mining, wato kana neman ma'adinai ba tare da izinin gwamnati ba. To amma matasan nan wasu suna ce to a bamu izini, amma in zamu iya mu biya haraji ne ba su samu wannan zarafi. Amma zaka ga wani zai tashi daga kasan waje ya zo ya sayi waje, yana tonan ma'adinan nan yana kwashi yana tafi da shi, gwamnati ba za su ce mishi komai ba.
Kafin konewar babbar kasuwar Jos shekara 22 da suka gabata, masana sun ce tana cikin manyan kasuwanni da ake tunkaho da su a Afirka ta Yamma. Alhaji Sabo Fari, mataimakin shugaban kasuwar New Market a Jos, yace babban bukatar su shine tsaro.
Kostomomin mu da suke wasu garuruwa suke tahowa, to kin ga rashin tsaron nan ya wargaza su, mu ma ya taba mu. Sai kuma wannan magana ta masifar tsadan mai, wani ko yana so ya zo ya yi sayayya, in ya auna abin da zai kashe a hanya, to gaskiya zai haƙura, sai dai ya tura ma abin da idan shi ya gani ka mishi waybill. Waybill kuma dama a kasuwanci ba kamar zuwa da kai bane. Abin ya taba yan kasuwa sosai, kuma musamman mu a Jos North, dan zaka samu gida da sama da mutum 30 ba wani ma'aikacin gwamnati ko guda ɗaya, kasuwar dai a idan aka dogara. To inda gwamnati gaskiya ba za ta dinga kallon talakawa ba, to wannan abin zai iya shafan su suma. Saboda in kai ka tsare ɗanka ka bashi duk abin da yake bukata, to wanda baka tsare ba shi zai addabe ka, ya addabi ƴaƴanka, ya addabi duk waɗanda kake ganin ka killace.
Kan matsalolin tsaro da ake samu a jihar kuwa, malaman addinai na kan hudubar zaman lafiya da gudanar da zabe ba tare da tashin hankali ba.
Imam Abdullahi Abubakar, shi Ubangiji halittu shi ya halitta mu, to ya kai za ka sa makafi ka kashe ran da shi ya yi? Shi ne da kullum abin da muke gargadin kenan cewa mu zauna lafiya.
Sunana Reverend Yakubu Davo Dafe. Muna wayar da kan jama'a da nuna musu cewa Ubangiji shi ne yake ba da mulki, saboda haka abu mai kyau shine annasu a shiga cikin zabe na wanda an ga ya dace ma jama'a.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogo a nan na cewa karfe 5 ne mani sura minti 7. Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Kwanakin nan aka nada Chris Hofton mai shekaru 64 a matsayin kocin ɗin Black Stars Ghana, kuma an shirya za a kaddamar da shi a ranar 20 ga watan Maris a birnin Kumasin jihar Ashanti. Rahotanni sun nuna cewa tsohon mai gidan Nottingham da Brighton zai samu kwandilan shekaru 3 tare da sa ido akan duk ƙungiyoyin ƙwallo na ƙasar na maza. Wasansa na farko a matsayin kocin Black Stars shi ne karawa tsakanin Black Stars da Angola a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin Afirka. Ghana za ta karbi bakuncin na Palan Cras Negras a Baba Yara Sports Stadium a ran 23 ga watan Maris kan ta yi tattaki zuwa birnin Luanda a ran 27 ga watan Maris don wasa zango na biyu. Dan wasan tsakiyar kasar Ghana Muhammad Kudus na cikin wani irin hali na kaskawa ainin bana wa ayasin din kasar da ce, inda a halin yanzu ya zira kwallaye 20 mai shekaru 22 shine ya zama gaban goshi na zakarun na Dutch tun bayan ficewar Sebastian Haller zuwa Dortmund a lokacin kasuwan bazara da ta shige. Yanzu haka dai ya tabbata za a yi ƙarin ƙasashe a cikin gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026 zuwa ƙasashe 48 sakamakon wani taro da hukumar FIFA ta yi kenan a jiya a Rwanda cikin birnin Kigali. Gasar ta cin kofin duniya da za a yi a shekara ta 2026 ƙasashe guda uku ne za su karɓi bakuncinsa, sun haɗa da ƙasar Amurka, Canada da kuma Mexico. Kenan za a yi wasa kusan 104 a gasar a dalilin ƙasashe da za a yi ƙarin su a matsayin zagaye na 32. A jiya an yi wasanni guda biyu inda aka yi waje da wasu ƙungiyoyin wasanni gasar na zakarun Turai na UEFA League. A jiya an yi wasanni guda biyu inda aka yi waje da wasu ƙungiyoyin wasan domin kuwa FC Porto da Inter Milan sun yi canje rasu ba karibin damo, abinda ke nan ya baiwa Inter Milan damar tsallakawa zuwa mataki na gaba, wato wasan kusa da na ƙarshe quarter finals. Wannan shine mataki na 16 da Inter Milan ta yi waje da FC Porto a wasan dai da an kai na farko. Inter Milan ta yi nasara da ci 1 mai ban haushi. Wannan ne wasa zango na biyu inda an kai canje rasu din nan, abinda ya baiwa Inter Milan damar izawa gaba. Sai wasa na biyu tsakanin Manchester City da Leipzig a ƙasar Ingila, wadda a ƙarshen wasan an lallasa Leipzig da ci 7 da nema cikin minti na 22 da soma wasa Aaron Adam ya zira ƙwallon farko ta bugun daga kai sai gola. Minti biyu tsakani ya ƙara ƙwallo na biyu kafin a tafi hutu rabin lokaci ya ƙara ƙwallo na 3, abinda a Turanci ake cewa hat-trick. Bayan dawowa hutu rabin lokaci an ka zira sauran ƙwallaye 4, inda Aaron Adam kaɗai ya zira ƙwallaye 5 a cikin goluka 7 da an ka zira wa Leipzig. Da shi ne kuma muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga shirya dawo da labaran duniya a takaice.
Mahmud, a takaicen, wata kotu a Pakistan a yau Laraba ta baiwa 'yan sanda umarnin dakatar da kama tsohon firaministan kasar Imran Khan zuwa gobe Alhamis, lamarin da ya kawo ƙarshen arangamar da aka kwashe sama da sa'o'i 24 ana karawa tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan Khan a harabar gidansa da ke gabashin birnin Lahore. Jam'iyyun siyasa a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce sun shirya tsaf don tunkarar zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi da za a yi ranar 18 ga watan Maris, yayin da masu kada kuri'a a jihar suke ci gaba da bayyana zaɓinsu a tsakanin 'yan takarar gujerar gwamna. Wata kotun soja a Somalia ta ba da umarnin a aiwatar da hukuncin kisa kan wasu 'yan kungiyar ta da ƙayar baya ta Al-Shabab su uku, waɗanda ta ce sun yi shigar burtu a matsayin likita da soja domin su samu damar kai hare-haren bam da harbe-harbe. Kotun ɗaukaka ƙarar, wato ƙarar sojin da ke Mogadishu a yau Laraba ne ta ba da umarnin aiwatar da hukuncin kisan ga mazan uku. Ministan kuɗin Burtaniya ya bayyana kasafin kuɗin ma'aikatarsa a yau Laraba, yayin da ma'aikata a wasu ɓangarori suka shiga yajin aiki don jan hankali a kan bambance-bambance a albashinsu da kuma hauhawan farashi. Wata mahaukaciyar guguwar iska mai ƙarfi Cyclone Freddy tana ci gaba da yin ɓarna a Afirka ta Kudu, inda ta yi sanadiyar halaka aƙalla mutane 56 a Malawi da Mozambique tunda ta afka yankin karo na biyu tun ranar Asabar da ta gabata. 'Yan sandan garin sun ce mutane 51 a Malawi da kuma wasu 36 a Chilogwe, cibiyar kasuwancin Blanta da ke tsakiyar ƙasar ne, suka mutu, yayin da wasu da dama kuma suka ɓata ko kuma suka yi rauni.
Tare da ke Aisha, masu sauraro, duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na lokaci, sai kuma gobe da safe da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 5 na safe kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. kazalika muna nan a shafin Twitter, Instagram, Facebook da ma YouTube. Yanzu kan a madadin Aisha Ma'azu da Tani gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin. Sai injiniyanmu Jonah Cummings, ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya.